Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Binta Sulemaniya ce tare da Sarfilu Hashim Gomez da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 7 ga watan Maris 2023. Kafin ku jabubuwan da muke tafa da su, Sarfilu ba mukanin labarai.
To, Binta, ministan tsaron Rasha ya ce kwace birnin Bahmut na da muhimmanci wajen kaddamar da halahari, yayin da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya alƙawarin ci gaba da kare birnin na Bahmut. Sojojin Amurka da ke aiki a ƙasar Iraq na maida hankali kan tallafa sojojin Iraq don murƙushe kungiyar ISIS. Haka kuma za a ji cewa gwamnatin Birtaniya za ta fitar da bayanai kan wata sabuwar doka da za ta hana masu neman mafaka shiga Birtaniyar cikin jiragen ruwa.
Kanin labaran duniya kenan. To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya, babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger na ci gaba da nuna rashin gamsuwa da yadda hukumar zaben kasar ke shirin gudanar da zaben a jihar.
Muna kuma kira ga hukumar zabe na kasa a tabbatar da kowane mazaba da ke jihar Niger an aika akalla jami'an tsaro guda biyu. Akwai wasu mazabu wanda jami'an tsaro basu aika mutanen su ba a wurin. Kar a yadda haka ya faru a wata.
Za kuma ku ji cewa a yayin da ya rage kasa da mako daya a yi zaɓuɓɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya, shugabannin addinai da sarakuna sun yi kira ga jama'a da su yi zaɓen cikin kwanciyar hankali don samun zaman lafiya. Muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, ministan tsaron kasar Rasha ya ce kwace birnin Bahmut da ke gabashin kasar Ukraine na da muhimmanci wajen kaddamar da hare-hare ga sauran yankunan, yayin da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya alƙawarin ci gaba da kare Bahmut. Babban jami'in tsaron Rasha Sergei Shoigu ya kira Bahmut a matsayin muhimmiyar cibiyar kariya ga sojojin Ukraine, yayin da yake magana da jami'an soji ya kuma ce kwace shi zai baiwa sojojin Rasha damar tura sojojin Ukraine baya. A cikin jawabin sa na daren jiya Litinin, Zelensky ya ce komandojin sojojin baki daya sun goyi bayan kin janyewa daga Bahmut, wanda aka shafa watanni ana gubza kazamin fada. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa jiya Litinin idan sojojin Rasha suka yi nasarar kwace iko da birnin na Bahmut na gabashin Ukraine, hakan ba zai nuna wani gagarumin sauyi a rikicin ba. Ana tunanin dubin dubatar 'yan kasar Rasha sun tsere daga kasarsa tun watan Fabrairun bara, lokacin da Kremlin ta kaddamar da mamaya a Ukraine, yayin da babu wasu alƙaluma a hukumance. Wasu alƙaluma sun ce adadin ya kai kusan mutane miliyan ɗaya. Ficewar da ta haɗa da 'yan kasar Rasha da ke neman gujewa aikin soji na dole da kuma fusa-fituka na siyasa da 'yan jarida. Masu sukar yakin suna fuskantar ɗauri a kurkuku saboda aibanta sojojin Rasha, ko kuma yadda abin da Rasha ta kira bayanan da ba su da tushe. Waɗanda suka tsere daga rikicin gwamnatin Rasha sun haɗa da Pavel Otodenov, wani mai zane wanda ayyukansa sukan yi suka kan tarihin Soviet da Rasha da kuma siyasa. Ɗan shekaru 43 ya samu mafaka a London, kuma ya kammala wani zane da za a ajiye a Function House, cibiyar al'adun Rasha a babban birnin Birtaniya. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗi yau Talata cewa a wata ziyarar bazata da ya kai ƙasar Iraki, sojojin Amurka da ke aiki a ƙasar sun maida hankali ne kan tallafa sojojin Iraki da kuma murƙushe ƙungiyar ISIS, yayin da ya bayyana buƙatar samar da tsaro don gudanar da wannan aiki. Austin ya shaida manema labarai bayan gana wasu da Prime Minister Iraki Mohammed Shia al-Sudan cewa haɗin gwiwar da suke na tsaron don yaƙar Daesh wani muhimmin ginshiƙi ne na alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu, kuma Amurka na ci gaba da jajircewa wajen wannan yaƙi domin tallafa tsaron Iraki da kuma tsaron yankin baki ɗaya. Austin ya gode wa shugabannin Iraki bisa jajircewar da suka yi na tabbatar da cewa sojojin ƙawancen da ke aiki a Iraki za su samu kariya daga harin ƙasashe da ƙungiyoyin ta'addanci. Dakaran Amurka da ofishin jakadancin Amurka da ke Bagadaza sun kasance inda aka harba makamin roka daga mayakan da ke samun goyon bayan Iran. Amurka dai tana da dakaru kusan 2500 a ƙasar Iraki da ke aikin ba da shawara da kuma taimaka sojin Irakin a yakin da suke da kungiyar ISIS.
To nan ba da jimawa ba sarfi da zai kama na ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yayin da ake shirin gudanar da zaben sabbin gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya, babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger na ci gaba da nuna rashin gamsuwa da yadda hukumar zaben kasar ke shirin gudanar da zaben a jihar, yayin da INEC ta jaddada cewa za ta yi adalci ga dukkan jam'iyyu. Dama dai tun farko PDP ta yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a nan a jihar Niger a ranar 25 ga watan Fabrairu da ya gabata. Daga Mina ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton.
A yayin da ake shirin komawa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'un zaben sabbin gwamnoni da kuma 'yan majalisun jihohi a Najeriya a ƙarshen wannan mako da muke ciki, babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger na ci gaba da nuna rashin gamsuwa da yadda hukumar zaben Najeriya ke shirin gudanar da zaben a nan jihar Niger. Dama dai tun da farko PDP ta yi watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jihar Niger a ranar 25 ga watan Fabrairu da ya gabata. A wani taron manema labarai da shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger, Barista Tanko Beji ya yi kira ga 'yan jihar Niger da su fito kada ƙuri'arsu a ranar Asabar ɗin. Sannan ya bayyana buƙatar ganin hukumar zaben ta tanadi jami'an tsaro a dukkanin rumfunan zaɓe da ke faɗin jihar Niger.
Kada samu kasala a fito a yi wannan zaɓe. Muna kuma kira ga hukumar zaɓe na ƙasa a tabbatar da kowane mazaɓa da ke jihar Niger an aika aƙalla jami'an tsaro guda biyu, domin ganin jami'in tsaro ma a wurin zaɓe shi karan kanshi yana aika tsaro ga wayanda suke so su tada tazoma. Domin mun ga cewa zaɓe da ta tafi akwai wasu mazaɓu wanda jami'an tsaro ba su aika mutanensu ba a wurin. Kar a yadda haka ya faru a wannan karan.
Jam'iyyar ta APC da ta nuna gamsuwa da yadda zaben ya gudana a nan jihar Niger, amma ta ce rashin yawan takardun kuɗaɗe a hannun jama'a ya ɗan kawo naƙasu a lokacin zaben. In ji shugaban APC na jihar Niger Honorable Haliru Jikan Toro.
Shi kuɗi wani abu ne na daban, saboda rashin raba kuɗin nan gaskiya ya ɗan taɓe mu.
Me ya kamata a yi kafin zaɓe mai zuwa? Kana ga ya kamata a warware wannan matsala ta batun kuɗin nan ko kawai a bar shi a haka?
In Allah ya yarda za mu warware wannan matsalan insha Allah, kafin a zo ga zaɓe in Allah ya yarda muna yin abin da ya kamata.
Hukumar zaben Najeriya dai ta ce tana nan akan bakanta na tabbatar da yi ma kowa adalci a zaben. In ji kwamishinan hukumar mai kula da jihar Niger Alhaji Yusha Ugariki.
Mun mutanen Najeriya alƙawarin za mu kowa adalci, za mu ba da kowa ya samu playing level ground. Mu a ganin mu mun iya abin da doka ce a yi, wanda INEC ta bayar a yi. Mun iya shi, mun bi shi dilla-dilla mun yi.
A yanzu dai hankali ya karkata zuwa ranar Asabar mai zuwa, yayin da masu ruwa da tsaki ke ci gaba da faɗakarwa akan mahimmancin yin zaben lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sarfin da ƙarshen labaran duniya.
Gwamnatin Birtaniya za ta fitar da cikakkun bayanai kan wata sabuwar doka da za ta hana masu neman mafaka shiga Birtaniya cikin ƙananan jiragen ruwa. Shawarar da wasu ƙungiyoyin agaji na 'yan gudun hijirar ke cewa ba za ta yi tasiri ba, kuma hakan zai daƙile ƙoƙarin dabban 'yan gudun hijira na gaskiya. Firaminista Rishi Sunak ya sanya dakatar da shigar bakin haure ta jiragen ruwa, wanda ke zaman ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ya sa a gaba, bayan da adadin bakin hauren da suka isa gabar tekun kudancin Ingila ya haura sama da 45,000 a bara, inda kusan kashi 90 cikin 100 ke neman mafaka. Sabuwar dokar dai za ta nuna cewa duk wanda ya zo kan ƙananan kwale-kwale za a hana shi neman izinin mafaka, a kuma tura su zuwa wasu ƙasashe na daban kamar yadda Sinak ya rubuta a wata jaridar The Sun Tabloid a yau Talata. Kungiyar agaji ta 'yan gudun hijira ta ce dukkan dubatun 'yan gudun hijira na gaskiya da za a ba su mafaka za a kulle su kamar masu laifi a ƙarshen shirin, wanda zai rusa alƙawarin Birtaniya wato a ƙarƙashin yarjejeniyar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga ƙarshe, kusan shekaru 60 bayan ɗaya daga cikin mafi munin haɗarin nukiliya a duniya, ƙasar Spain ta buƙaci Amurka da ta tsaftace yankin da abin ya faru tare da kawo ƙarshen babin mai cike da cece kuce na yakin cacar baka. Madrid na fatan cewa kyautata dangantaka da Washington na iya sanya Amurka mutunta alkawarin da ta yi a shekarar 2015 na share gurɓataccen yankin. A shekarar 1966, wani jirgin yaƙi na B-52 ya zubar da mamaye hudu na hydrogen bayan da ya karo da wani jirgin sama mai ɗauke da mai a ƙauyen Palomars da ke kudancin Spain. Yayin da mamayen hydrogen ɗin ba su fashe ba, biyu daga cikinsu sun saki sinadarin plutonium wanda ya gurɓata fili mai faɗin murabba'in kilomita 2. Kimanin jami'an sojan Amurka 1,600 ne aka aika daga wani sansani da ke kusa don tsaftace yankin, amma kayan kariya da aka ba su bai isa ba, yayin da suka kwashe makonni suna aiki a wurin, wasu daga baya sun rasa rayukansu.
Akai da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, har yanzu muna Najeriya kan batun zaɓe. A yayin da ya rage ƙasa da mako ɗaya a yi zaɓuɓɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya, shugabannin addinai da sarakuna sun yi kira ga jama'a da su yi zaɓen cikin kwanciyar hankali don samun zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka da ke Ibadan, Hassan Umar Tambuwal, ne ya haɗa mana wannan rahoton.
A yayin da ya rage ƙasa da mako ɗaya a yi zaɓuɓɓukan gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a Najeriya, shugabannin addinai da sarakuna suna kira ga jama'a da su yi zaɓuɓɓukan lamun lafiya ba tare da wata hatsaniya ba.
Sunana Reverend Philip Mayango, shugaban Ecclesia Bishara Baptist Church, Sabo, Ibadan. Lallai ka ana so in kira ga jama'a domin wannan zaɓe gwamnoni da yake zuwa, bare a yi wannan zabe a cikin lumana, kowa ya tabbatar da cewa duk zaben da za a yi a yi shi yanda zai kawo zaman lafiya ga jama'a, domin rishi zaman lafiya da zai kawo ci gaba ba. Mu sani da cewa mulki daga wuri Allah ne mai bayarwa, Allah kuma da lokacinsa.
Sunana Tahiru Zubairu Abubakar, wanda aka sani da Malam Tahiru a Sabon Ibadan. To, ina kira ga al'umma, ita siyasa abu ce wadda take dama an shirya ta akan zaman lafiya. Kuma ina kira ga al'umma su kiyaye mutuncin juna. Ku duba ku gani addinin mu ma ya kira ga cewa musulmi dan uwan musulmi ne, kuma haramun ne ka zubar da jininsa, haramun ne ka ci mutuncinsa.
Ni sunana Alhaji Ali Yaro, sarkin Hausawan waje Tudun Sunna, Ibadan. Zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a yi, muna kira ga mutanen Najeriya, ga jihohi, a yi haƙuri a rungumi ƙaddara duk wanda Allah ya ba, a yadda Allah ya ba shi, domin Allah shi ne yake ba da shugabanci. Saboda haka mu mazauna Kudu, Oyo, Ogun, Lagos, Ondo, Ekiti, Osun Kwara da Hausawanmu waɗanda kike can ƙasashen Ibo, a haƙura a zauna lafiya duk abin da Allah ya saukar, wanda Allah ya ba shugabanci na gwamna da 'yan majalisun jihohi. To, muna fatan Allah ya sa albarka a ciki, a yi haƙuri kada a da hankali.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da ya haɗa mana wannan rahoton. To, bari mu garzaya jamhuriyar Niger, inda rundunar 'yan sanda ta birnin Kwanni da ta kasance tsakiyar ƙasar, kuma inda ake ratsa ƙasar da miyagun ƙwayoyi, ta kama waɗansu gagga kuma manyan masu safar ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa da ke tsallakawa daga Najeriya da Niger zuwa dukkan ƙasashe 17 na yammacin Afirka da ƙasashen Larabawa da na Turai. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da ke birnin Kwanni na ɗauke da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sanda ta gundumar birnin Kwani da ke kasancewa tsakiyar kasar, inda komi ke bi kamin ya je gabasci ko arewaci ko yammaci da ma kudancin kasar ta jamhuriyar Niger ciki ko hadda 'yan gudun hijira na kasashe daban-daban na nahiyar Afirka da ma masu safar miyagun kwayoyi zuwa yammacin nahiyar ta Afirka da ma kasashen Larabawa zuwa tsallakawa kasashen Turai. To rundunar ce a karkashin shanta na sarbiki masu fataucin miyagun kwayoyi ta kame waɗansu gagga kuma manya-manyan masu safar miyagun kwayoyi daga Najeriya, Benin, jamhuriyar Niger zuwa ƙasashe 17 na yammacin nahiyar Afirka da ma ƙasashen Maghreb zuwa Turai. Musa Bazuga shine ofisa a headquarters rundunar 'yan sanda ta birnin Kwalle.
Mutane ne muka kamo, su biyu ne amma kun jagare su babba, suna harkokin su tsakanin jamhuriyar Niger da ƙasa ta Benin. Suna shigowa da miyagun kwayoyi, suna cuta ma yara, suna cuta ma al'umma gaba daya. Cikin kwayoyin da muka kama akwai kwayan da ake ce ma diazepam, suna ce mishi mairuzu. Kwayan nan cikin ta akwai kaman komprime guda-guda har 26,130.
Shugaban gundumar birnin Kwani Mala Raliso Alili a lokacin da ya dauki magana a harshen turancin Faransa yana mai cewa:
Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour saluer.
Ina mai amfani da wannan damar domin in jinjina ma jami'an tsaro game da wannan kokari da suka yi, in isar musu da gaisuwa ta shugaban kasa ta musamman game da jajircewa da suke yi a wannan aiki.
L'FDS du département de Kwani pour leur bravoure.
Shi ma shugaban rundunar 'yan sanda commissioner Sule na birnin Kwani ya ce:
Avec ce démantèlement du réseau, on fonde l'espoir que les
tabas game da wannan gagarumin kamu da muka yi, matsalolin tsaro da ma na shaye-shaye za su rage a wannan yankin, wannan ko domin ci gaban al'umma. Ofisa Musa Bazuga ya yi kira ga jama'a da su ba su goyon baya da ma ba su tabbashin ba su kariya da boye sunayensu da zaran suka kwarmata musu ko wani irin labari. An gudanar da wannan bikin gaban magajin garin birnin Kwani da sarkin birnin Kwani da sarkin Fulanin Kwani da mataimakiyar babban alkali mai shigar da kara a babbar kotun kasa ta birnin Kwani da shugabannin rundunonin tsaro na birnin Kwani. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
Madalla, a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne na safe da minti 17, karfe 4 kenan na yamma da minti 17 a Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato wanda yake karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu leƙa jamhuriyar Niger, inda wakilin mu na yankin Agadez Hamid Mahmud ya tattauna mana da shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadez, Muhammad Ma'azu Umar Sanda, kan yadda manoma suka jima suna dogaro kan takin zamani wajen samun albarkatun noma mai tarin yawa cikin gaggawa. To sai dai amfani da takin da ya wuce kima na tattare da illoli masu yawa ga harkokin noma, da manoma ke tafka asara mai yawa.
An ka dauka noma yanzu na yanzu ya koma na ci yanzu samu yanzu kun already me bai kamata ba, saboda ni sani an ka diba duk noman da muke na yanzu amfani muke da takin zamani dimos a lokacin da ta komi na gargajiya ne muke, amma yanzu neman sauki ya sa mun koma amfani da taki na gargajiya da magani na gargajiya da magani dimos na nasara da taki na nasara. Shi ko wannan taki na nasara ko wannan magani yana da matsala da yawa. Yanzu an ka duba suna kala-kala gare su, wani na kashe ciyawa ne, wani na kashe kwari ne, wani da ake sashi don saboda ya kare kwarirrika ko cuccuka na ƙasa. Yanzu kamar na kawai ɗan barbado ana sashi ne, ana gama shi da iri don saboda abin da yake ƙasa, wani cuyulluka su ƙasa bai ya kare shi, ko wani kwari ma bai zo ya ɗauke shi ba.
Washin taki kala nawa ne, kuma wane ne yake da matukar illa ga amfanin gona?
An ka ɗauki taki, shi taki na zamani an ka ɗauka, akwai kala biyu ne, akwai wanda ake sa kan ai shimka, akwai wanda shimka an taito ake sa. Amma dukansu an ka ɗauka da shi wannan taki na gargajiya da wannan magani, gaskiya ne da illa ga ƙasarmu, kuma ne da illa ga mu kanmu. Tunda an ka diba wajen karanti ne alif 940 shi wannan magani ya hito na heshi, amma da fara kwari gaskiya kuwa yana tabi tunda an samu sakamako. Amma ba a gane bai kamar shekara 20 bai cin an amfani da shi, aka ga wannan abu yana da illa musamman rayuwar mutum da kullum da yanayinmu. To yanzu an ka ɗauka cikin kashi 100 wannan magani an ka hesa, ko kashi ɗaya bai ya zuwa ga kwarin da ake hesa ma, kenan kashi 101 duka cikin ƙasa yake zuwa. An yi jikin ƙasa ta ruwa yake, tun da yanzu an kadi ba a kowa an sama gunguna ma da ake ciya da drain daga wani garin ayya da kwata-kwata ma huda ce wanda aka fasa sawa. Sabida mi? Sabida an sa su zauwa suke su tare cikin ƙasa, an suka tare cikin ƙasa an shekara, yanzu ya kai shekara wajen 10 ko 20 an da suka zuba, don an da kauce kana jin warin shi. An rana ta yi kullum tashi suke, kuma mutane suke tare da shi, yana shiga jikinsu ne da kaɗan kaɗan. Tunda an ka ɗauki hanyar shigar magani hanya uku ce, ana iya shan shi, yana iya zuba jikin mutum, ana iya shakar shi. To ka gani kenan, kuma wannan illa yake da, tunda sai ga ana ƙahewa an su mutane wanda ba su da kamar mutane, ana ce yin aljanu. Shi ko wannan magani ne ke kawo illa, magani an ba a ƙa'idodin amfani da shi, tunda ka yi amfani da shi akwai me ake cewa matakai da ya kamata a ɗauka tun ka an fara. An ana tsakalin shi akwai matakai da ake ɗauka, an ƙare akwai matakai da ake ɗauka, wannan wajen yin aiki ne da shi. Tun ma ka an fara aiki da shi wajen zaɓe shi, akwai magani da ake cewa prodi-homologi, wannan magani ne wanda an gwada shi an gani na kirki ne, amma mutane sun yi son arha, sun yi son banza, magani suke zuwa su tahi makwatan garin neman magani na arha, sai kai ta sa shi na hwari baka ban ka'idodi, kana heshe kanka, kana heshe yanayi, kuma shi kwarin an ka sama bai ci mishi komai. Ka gani ka yi asarar kuɗinka, ka yi asarar lokacinka, kuma babu yin bukata. Amma shi wannan magani ɗaya an ka saye shi shi ne na kirki, wanda an ka saye shi yana da tsada, ya yi wannan ka saye na shi kashika ko 100 ko 300, ya yi bai shi da amfani, kuma ka ƙara komawa kullum kana yin shi amma ba yi komi ba. Gaskiya ya kamata mutane su rage amfani da wannan, ba a ce a tsaida kwata-kwata amma a rage.
Idan ana yawan amfani da takin zamani zai iya kawo raguwar amfanin gona, duba da cewa manoman sun dogara da takin zamani ne wajen samuwar amfanin gonan mai yawa.
Ka ɗauki nan ƙasa a gadar su, ƙasa ce wanda an santa wajen noman albasa, amma yau albasa in ka diba akwai matsaloli da muke fuskanta da shi. Ka ga bana akwai wata rashin amfani da wannan ɗan barbado ya kai an samu matsala ta riɓiyar albasa na hwari. To na daicin shi yawan amfani da wannan taki da ake cewa iriya, sai ka ga an samu albasa manya wajen ashiya bata shi ma wajen ajiya har ta zama ruwa. Kuma daicin shi babu wannan albasa, aka ce albasa ai yaji ake so gare ta, amma yake tarkazagi duka wannan me ake cewa illa ce ta wannan magunguna da muke amfani da shi, ko taki na gargajiya ko magani. Ko magani an ka sai din abincin da ka saya an dai hutu da kuri ne, ko an kaje wajen kuri za ka rike da ka shiga ma wani magani za ka rike sai kanka da ciwo. To ka gani kenan na hwari in ka diba shi wannan magani da muke amfani da shi yana mu illa, akwai illa ta kanki. Yanzu an magani bigi mutum za ga mutum ya suma ko ko ya suma na hwari. Na biyu akwai da kadan kadan da kadan kadan yana ma mutum illa, sai gari ya waye watan an shekara 7-10 a ce kullun wannan bai laya kai, wannan ai dangi da suka je shi, wannan wani ne? Shi ko ba haka bane. Menene rashin amfani ne da ka'idodi da magani da zaɓin magani na kirki?
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku cigaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu, shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadez Muhammad Ma'azu Umar Sanda, da kuma wakilin mu a Agadez Hamid Mahmud, sai kuma Julius Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabin Rijjau. Ya ce ya kamata zaɓaɓɓen shugaba Bola Ahmed Tinubu ya rungumi kowa da kowa da zuciya ɗaya ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba, domin yanzu haƙƙin shugabantar kowa ya rataya a wuyansa. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya baka ikon yi, amin. Saƙon Malam Usaini Ɗangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce da Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa, muna jajantawa al'ummar wasu ƙauyuka guda biyu da ke jihar Jigawa wanda suka haɗu da ibtila'in gobara wanda ta ƙona musu gidaje baki ɗaya tare da dabbobinsu. Don haka muna kira ga gwamnatin jihar Jigawa da ma tarayyar Najeriya da su yi wa Allah da annabinsa su tallafa musu da abin da ya samu don rage raɗaɗin asarar da suka yi. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare afkuwar haka a nan gaba, amin. Saƙon haɗin gwiwa daga Nazifi Ibrahim Rugamalan Shagari da Faruku Mahe Koroga Sokoto suka ce shekara ɗaya kenan da fara yaƙin Rasha da Ukraine, babu alamar ƙirgari ba ga kowane ɓangare tsakanin masu fafatawar. Da wannan muke fatan Rasha da Ukraine za su hau teburin sasantawa, ta hakan ne kawai za a kawo ƙarshen wannan lamari. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Mahmud Salihu Ƙauren Namoda a jihar Zamfara. Ya ce zanga-zangar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP ne adawa Atiku Abubakar da kuma waɗansu manyan jiga-jigan jam'iyyar suka gudanar a Abuja na nuna rashin amincewarsu da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da INEC ta sanar. Sam ba hakan doka ta tanada ba, tunda dai har sun ce za su garzaya kotu, to kamata yayi su bari su ga abin da kotu za ta yi sannan.
Madalla, an gaishe ki Zara Ufage, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, Talata, ministan tsaron kasar Rasha ya ce kwace birnin Bakhmut da ke gabashin kasar Ukraine na da muhimmanci wajen kaddamar da hare-hare ga sauran yankunan, yayin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya alkawarin ci gaba da kare Bakhmut. Ana tunanin dubin da bata 'yan kasar Rasha sun tsere daga kasarsu tun watan Fabrairun bara, lokacin da kasarsu ta kaddamar da mamaya a Ukraine, yayin da babu wasu alƙalmin a hukumance. Wasu alƙalma sun ce adadin ya kai kusan mutane miliyan ɗaya. Ficewar ta haɗa da 'yan kasar Rasha da ke neman gujewa aikin soja na dole da kuma masu fafutuka na siyasa da 'yan jarida. Masu sukar yaƙin suna fuskantar ɗaure a kurkuku saboda aibanta sojojin Rasha, ko kuma ya da abin da Rasha ta kira bayanan da ba su da tushe. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗi yau Talata a wata ziyara bazata da ya kai ƙasar Iraki cewa sojojin Amurka da ke aiki a ƙasar sun mai da hankali ne kan tallafa sojojin Iraki da kuma murƙushe ƙungiyar ISIS, yayin da ba a bayyana buƙatar samar da tsaron don gudanar da wannan aiki. Austin ya shaida manema labarai bayan gana wasu da Prime Minister Iraki Mohammed Shia Al-Sudan cewa haɗin gwiwar da suke na tsaro don yaƙar Daesh wani muhimmin ginshiƙi ne na alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu, kuma Amurka na ci gaba da jajircewa wajen wannan yaƙi don tallafa tsaron Iraki da kuma tsaron yankin baki ɗaya.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfila Hashin Gumel wanda ya tayani gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyar mu ta yau ni ce taku Binta Suleiman, yana nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.